Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Sarfili Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau wato yau Laraba 9 ga watan Agusta. A Najeriya za a je da kwararru da masana ke ci gaba da bayyana mahangarsu da suke ganin ka iya zama dalilan daukar wato daukar lokaci ne dakatar da amincewa da tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai a matsayin minista. Wannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada labarin wasanni to amma duk kafin nan ga Sarfili Hashim da labarin duniya.
Assalamu alaikum da fatan mun sake samu lafiya ga labaran duniya. Wani tsohon madugun ƴan tawaye kuma dan siyasa a Niger ya kaddamar da wani yunkuri na adawa da gwamnatin mulkin soja da ta karbe mulki makonni biyu da suka wuce. Alama ta farko ta nuna mutarjiya ga mulkin soja a kasar dake yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa ta fitar jiya Laraba, Risa Bola ya ce kungiyar sa ta CRR wato mai fafutukar kare jamhuriya za ta yi niyyar mayar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum wanda ke tsara a gidansa tun lokacin jami'an tsaron fadin shugaban kasar suka karɓi mulki a ranar 26 ga watan Yuli. Bola dai tsohon ministan yawon bude ido ne kuma jigo a rikicin kabilanci biyu na Azubanawa a Niger, daya a shekarar 1990 daya a 2007 zuwa 2009. A halin da ake ciki, jam'iyyar Bazoum ta faɗi jiya Laraba yau Laraba cewa shugaban kasar da iyalansa na fama da karancin abinci kuma sun shafi mako guda suna rayuwa babu wutar lantarki da ruwan sha. Wani mai bada shawara ya shaida kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa dangin shinkafa da kayan gwangwani ne kadai suka rage musu na abinci. A yau Laraba, mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu fiye da 50 suka jakkata sakamakon fashewar wani abu a wata masana'antar sarrafa gilashin ido da kayan latironi a garin Sag Posad mai nisan kilomita 50 daga arewa maso gabashin Moscow, a cewar hukumomin yankin. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar Rasha ta ce fashewar ta afku ne a wani ɗakin ajiyar kaya da ke ɗauke da na'urorin fasaha na Protechnic kamar yadda kamfanin dillancin labarai na TASS ya rawaito. Andrei Vroev, gwamnan yankin Moscow, ya ce wani kamfani mai zaman kansa ya yi hayar ginin kuma an buɗe wani bincike kan yiwuwar keta matakan tsaro. Ya ce an lalata gidaje 38 a yankin da kewaye tare da makarantu guda biyu da rukunin wasanni da kuma wani shago. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarɓarewa a Sudan da ƙasashe da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutane da ke tserewa rikicin da ake tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa kai na RSF. Kafin rikicin ya ɓarke a ranar 15 ga watan Afrilu, 'yan Sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu, fiye da miliyan 3.7 cikin Sudan da kuma wasu 800,000 a matsayin 'yan gudun hijira a Chadar Sudan da kuma Sudan ta kudu da Masar da ma Habasha. Tun bayan da manyan hafsoyin sojan kasar suka shiga yaƙi, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan adadi sama da mutane miliyan 4 sun zama sabbin 'yan gudun hijira. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Norway sun ce wani dam ya fashe bayan ruwan sama kamar da bakin kwariya da aka kwashe kwanaki ana yi, wanda ya janyo zaftarewar kasa da ambaliya a yankunan kudancin kasar masu tsaunuka. An riga an kwashe al'ummomin da ke yankunan. Gilama shi ne kogin Norway mafi tsayi kuma mafi girma. An gina dam ɗin ne a tashar wutar lantarki ta Briskaprås wacce ke ƙarƙashin ruwa kuma ta daina aiki. Tun da farko dai hukumomi sun yi tunanin tarwatsa wani bangare na madatsar ruwan domin hana al'ummomi yin ambaliya, sai dai mai magana da yawun 'yan sanda ya ce an yi watsi da wannan tunanin ne tun daga baya da ruwa ya shiga cikin dam ɗin. Daga ƙarshe, gobarar daji da iska mai ƙarfi na ci gaba da zagayawa a wasu sassan jihar Hawaii ta nan Amurka, inda ta ƙone gine-gine a wani gari mai cike da tarihi a tsibirin Maui, lamarin da ya tilasta kwashe wasu kuwa sun tsere zuwa bakin teku inda jami'an gaɓar teku suke ceto su. Gundumar Maui ta kafi a saƙon Twitter cewa
kada ku je garin Lahaina yan sauki kafin a rufe dukkan hanyoyin shiga da fitin babban al'umrar mu sai yamma ga kowa da kowa sai dai in jami'an gaggawa mai magana da yawan gundumar Mahina Martin ya fadi yau Laraba cewa gobarar ta yadu a Lahaina ciki har da kan titin front sananne wurin yawon bude ido yace zirga-zirga ababen hawa sun yawa sosai yayin da mutane ke kokarin ficewa kuma jami'ai na san mutanen da ba sa cikin wuraren da ke da hatsari su zauna a matsugunan su
Sarfi Lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Yanzu kuma sai rahoton mu da ya fito daga Najeriya inda kwararru da masana ke bayyana hasashensu da suke ganin watakila ka iya zama dalilin dakatar da amincewa da sunan tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai a matsayin minista ga Isa Lawal Ikra da karin bayani daga Kaduna a Najeriya
Jingine sunayen mutane uku cikin 48 na shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kaiwa majalisar dattijai don tantance su a matsayin ministoci a Najeriya da yi Ya baiwa wasu ƴan Najeriya mamaki musamman ma da ganin ciki hada tsohon gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed El-Rufai da ake ganin ya samu sassauci lokacin da masar take tantance shi Sanata Shehu Sani tsohon dan masar jan tarayyar Najeriya ne daga jihar Kaduna kuma ya ce akwai abubuwa da ka iya jawo sanadin jingine tabbatar da tsohon gwamnatin jihar Kaduna Nasiru Ahmed El-Rufai a matsayin minista
Na farko a lokacin yana ministan Abuja a ƙarƙashin gwamnatin Obasanjo sai da yazo ya dinga haddasa rikici tsakanin sa da sauran ministoci sai da shi naso yazo ya hada rikici tsakanin shugaban ƙasa da majalisar tarayya na biyu akwai tuhumar sa da aka yi kan gidajen gwamnatin tarayya da aka sayar naira biliyan 32 wanda a wannan lokaci an tsarsa inda wannan kuɗi suka tafi to wannan magana har an kai ta kotu to kaga a wannan shi kanshi yana iya sa a hana ka minista sannan a lokacin da ya gwamna a cikin jihar Kaduna ko kuna kallon dai inda aka dinga kashe-kashe da sace-sace mutane sannan akwai wasu furici da ya dunga yi wanda wayannan abubuwan nan dole ne su tama mutane hankali a ƙasa irin Najeriya saboda haka a maganar a dawo da shi kwana da ya danganta ga abin da su jami'an tsaro suka faɗi akan su ne
masana shari'a irin su barista Elzubar Abubakar da yana ganin duk da irin abubuwan da ake tunanin jami'an tsaro sun rike a matsayin hujjar jingine amincewa da sunan tsohon gwamnatin jihar Kaduna a matsayin minista amma dai akwai yuwar kuma daga baya tsallake
akwai abubuwa da yawa da suka sa dole jami'an tsaro su mai da hankali wajen irin hulɗar da za su yi da shi musamman in ka dubi abubuwan da suka jibinci addini da irin furucin da yayi da abubuwan da suka jibinci zamantakewa na Najeriya tsakanin kudu da arewa da kuma irin shugabancin da yake nufin ya assasa a wasu lafuza da yayi can baya
barista me kuke ganin zai iya zama makomashi tunda yanzu dai an amince da sauran ministoci kuma su suna sagana su uku
ba wai an ce ba za a mai da su ministoci bane in ka ga ba a mai da su ministoci ba to zai kasance abin da yake rubuce a kansu su ne za su zama dalilan da za a bada shawara ga majalisa cewa kada ta tantance su ta tabbatar da su a matsayin ministoci
sai dai kuma malamin jami'a Farfesa Salo Adamu Dadari na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce shi bai ga wani abu cikin furucin tsohon gwamna El-Rufai da zai sa a ki amincewa da shi a matsayin minista ba
to mu dai mun san Nasiru El-Rufai ma'aikaci ne kuma mun san mutum tare yake bai cika goma ba
ana zargin wai ko kaman maganar da akan tsaro ko muzulum da shauran su
to muzulum ticket ai ba ya laifi bane shi yana maganar Najeriya dama can ba a maganar muzulum ko Christian ana dauki mutum ne bisa cancanta sabili da haka daga baya ne da lalacewa ya samu Najeriya sai rika cewa in ka sa kirsa ka sa musulmi
wani irin makoma ne kuke gani ta shi tsohon gwamnatin Kaduna
to tsohon gwamnatin Kaduna dai yawanci wanda suke musu bakul yan Kaduna ne in Allah ya bashi sai yayi minista
dama dai wasu sun dinga yada faifan bidiyon tsohon gwamnatin jihar Kaduna Nasiru Ahmed El-Rufai da ya dinga cewa kujerar minista dai ya bawa yara tun da ya taba yi a baya kuma ma ba wannan ne karan farko da tsohon gwamnatin jihar Kaduna ke samun matsala da majalisa ba domin ya taba zargin ƴan majalisar da yunkurin karban toshiyar baki a lokacin da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya bashi makamin ministan babban birnin tarayya Abuja. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Tama da Allah an gaida Isa Lawal masu saruka da amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
A kwanakin da sun ka gabata ne shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika sunayen sababbin ministocinsa ga Majalisar Dattawan Najeriya don ta tantance su. Sunayen ministoci 48 ne aka mika wa Majalisar Dattawan ta Najeriya domin tantancewa. A cikin su an tantance guda 45, saura guda 3 ba a tantance su ba saboda wasu dalilai. To ko me masana siyasa a Najeriya za su ce a game da sunayen waɗannan ministoci? Farfesa Yahaya Tanku Baba na Jami'ar Sokoto masani siyasa ne a Najeriya ya yi bayani a game da ministocin da Majalisar Dattawan Najeriya ta tantance domin a ba su mukamin minista.
Na farko abin da mutanen Najeriya suka gani shine kamar sai an sake mai da ruwa rijiya, da mu ce tsohon ƴan siyasar nan mafi aksari wanda suka yi gwamnoni bayan nan da suka kare wajin mulki, mafi aksari su sune su suka samu zabi da shi shugaban Bolatin Bayinda ba matsayin ministoci. Akwai kuma zamu yi cewa mutanensa na kusa da shi a ƴan siyasar sa wanda sun dade suna siyasa tare da shi, su ma so samu zaɓin shugaban ƙasa a ba minista. Bayan cin wannan zaɓe fam mun ga abin da ya faru a majalisar dattijai wajen tantance wa'innan ministoci, inda baya bayan nan suka fitar da wata sanarwa cewa akwai ministoci guda uku daga jihar Kaduna da jihar Taraba kuma jihar Delta wa'inda har yanzu majalisar dattijai ta ce ba su samu amincewar hukumar tsaro ta kasa ba DSS kenan na su tantance su domin su rika su ga shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu domin ba su ma'aikatun da su yi.
Farfesa a siyasance kuna iya cewa Tinubu ya zaɓi waɗanda suka dace da sabuwar gwamnatin sa?
Kama iya cewa a fuskar siyasa mutane na ganin cewa ya zaɓi waɗanda suka dace domin mafi aksarin mutanen da yadda ba mutane ne wanda suka yi gwagwarmaya wajen ganin zaɓensa matsayin dan takara jam'iyyar APC da kuma zaɓensa na zama shugaban kasa a zaɓen da aka yi na gama gari. A kan dubi kuma wata fuska ta abin da ya shafi kwarewa, abin da ya shafi dattako, abin da ya shafi rashin cin hanci da rashawa ko abin da ya kama da haka, mutane na ganin cewa wannan zaɓen da aka yi yana da nakasu kwarai. Saboda akwai da dama daga cikin wanda aka naɗa ministoci wanda a yanzu da ake maganar nan akwai bincike da suke fuskanta a hukumomin EFCC, ICPC da ma Court of Conduct. Ko mutumin da ake zargi da rashawa ko da ɓanna ko da ba fakire ko da handama da dukiyar jama'a kuma ka ba shi kamin irin na minista, to ka san da cewa dai ka san abin da aka yi kuma za mu iya cewa mutanen Najeriya sun san inda aka dosa. Saboda haka ba wasu zaɓin huskoki ba ne ƙwararru ko mutane masu dattako ko mutanen da aka sani da ƙwazo da kuma kula da amana mutane aka da baka yi nisa. Mutanen nan ne da aka saba gani a fagen siyasa tsofaffin gwamnoni, mutanen da suka yi ministoci, mutanen da suka yi riƙe mukamai daban-daban ko tare da Bola Ahmed Tinubu ko kuma kashin kansu. Wanda akwai zarge-zarge su da yawa, tarin yawa na rashin dattako su kuma da ballan su da kuma rashin iya aiki ma a gare su.
To farfesa, waɗannan sababbin ministoci da Tinubu ya zaɓo, saboda sanin irin ainihin ayyukan da suka yi a can baya, ba zai shafi Najeriya ba a ƙasashen duniya?
Zai shafi Najeriya, zai shafi Najeriya kwarai. Saboda na ɗaya akwai mutuncin ƙasar Najeriya wanda za mu iya cewa ya daɗe yana da lafi sosai, kuma mutane suna kallon Najeriya matsayin wata cibiya ta cin hanci da rashawa ta ɓallar dukiya da rashin iya aiki da sauransu. To duniya za ta kalli Najeriya da wannan fuska, ganin cewa Najeriya ba su da wasu mutane ƙwararru ko masu amana ko masu dattako wanda za a yi daɗawa mukamai. Saboda haka abin da ake yi a da shi ne za a ci gaba da yi a yanzu. Abin da aka saba yi na cin hanci da rashin wannan fadan dukiya na babake dai na haddama ba da mukami ba inda yake cancanta ba rashin sani makama aiki shine zai cigaba
su ma ɗan Najeriya sun bayyana ra'ayoyin su a game da sababbin ministocin
sunana Ismail Alhaji Bilyamin Gwamnati abin da zan yi fadi akan ministoci da shugaban kasa Alhaji Ahmed Bola Tinubu ya nada a wannan lokaci shine a gaskiya kamar yadda na gani a wata jarida dake magana akan cewa mafi yawancin ministocin da aka nada suna da kashi a gindin su bisa zargin su da badakala na kudade da aka yi a gwamnatin baya wadda ta shude na cin hanci da rashawa waɗanda aka samu da basu da wannan badakala basu ci mutane tara ba abin ya bani mamaki mutuka kasancewar shi da yazo muna ganin kamar yazo da gyara muna ganin kamar za a samu canje canje na gwamnati muna ganin kamar zai yaki da cin hanci da rashawa kuma sai gashi ya ɗebo tsofaffin waɗanda suke da cin hanci da rashawa ya kawo su yana so kuma ya tafi da su a cikin wannan gwamnati
to a wannan lokaci waɗanne irin mutane ne ya kamata ya sa a cikin wannan gwamnati sasa
kamar yadda yake dan gwagwarmaya kuma tsohon gwamna na jihar Legas kuma wanda yake da ilimi sosai ya dace a ce yayi tankada da rairaye ya duba ya ga cewa su wane ne ya cancanta a ce an ɗebo su an sa su a cikin wannan al'amari kuma ya san mutane da dama a wannan kasa bai dace a ce ai ta mulki da wasu mutane waɗanda su akai da su jiya akai da su yau kuma a zo a ce goma da su za a yi to gaskiya muna ganin wannan gwamnatin ba ta zo da gyara ba
suna gaga mame akwai waɗanda ya kawo waɗanda yake ɗan Najeriya su yi na'an da su kuma akwai waɗanda aka kawo muhawarori daga ciki a kansu to kar a yi kuskure a yi aikata abun da aikata baya don irin bayan nan lokacin da an kawo irin su Ibrahim Magu lokacin da aka kawo su DAN suka rubuta takarda suka faɗa wa MS ta kas su kuskura su yi afurut ɗin ma bu akwai illoli gare shi don haka Buhari ya tura shi har sau uku aka yadda ya sa shi shekarar biyar da wata shida da shi Buhari bai ga cigaba ba baya ɗaya an hako ma to tulungudun mutumin da aka ja masa in dai don Najeriya ya kai to shi tabbatar da cewar ya gaugauta jani shi ba shi ɗai ne ɗan Najeriya ba duk wanda an ka samu illa gare shi an ka ce yana da illa to ya tabbatar da hakikanin gaskiya ya janye wani shi don mu aiki muka sun mu gani a ƙasa
Alhaji Biodun Ajibade to abun ne na gane Adelaburu ne ya ba shi minista mutum na kore ne na san aiki shi lokacin na yi sirkin waje kudin Najeriya na san kokarin shi
lokacin shi na aiki babban banki Central
Bank eh lokacin na yi aiki Central Bank na san kokarin shi kuma wani ya ba shi minista Adelaburu ya yi daidai Allah jara Najeriya
wasu na cewa sauran ministoci wasu ba su yin aikin kwarai me zaka ce
to ban sani ba su ga na san Adelaburu ya yi aiki na kwarai
sunan Kari Ali Bukar gaskiya ministoci sun yi wallahi abin yayi kyau wallahi amma ku dani ya bata murai abin da ya bata murai kaga wannan ganduje abin da ya gaskiya bai dace ba
kamar mai ganduje yayi
bata wannan matan da yayi kawo sunanta a minista kuma an bata aka mai rashi ai bai haka ba
to amma baka sani ba ko shine ya bata ko ba shi ba
a to wanda ya bata da an ga alamu ya nuna kuma a radio ma ya bada ai kowa ya gane cewa shi ya bata wannan abu
me zaka ce game da sauran ministocin
gaskiya abin yayi kyau wallahi Allah ya taya su Allah ya mura musu addu'a
amma wasu ɗan Najeriya na cewa akwai waɗanda suka yi aiki da ana zargin su da rashin hanci da rashawa kai baka ga wannan ba
shin waye bai da laifi a duniya nan ba ko yana laifi ai tunda an canja gwamnati sama in ya canja dole kasa ya canja amma san sama ba canju ba kasa zai canju ne yanzu kaga Tinubu yanda ya sa al'amarin gaban nan insha Allah rabbana zamu ji dadi saboda haka abun zai canju insha Allah ai hakuri
idan har ministocin an rantsar da su kana wata kotu ta same su da laifi sai yaya kenan barista Aminu Shitu wani lawyer mai zaman kansa a Kano Nigeria yayi ƙara haske a game da wannan idan ba a manta ba a cikin sunayen ministocin da yi akwai tsofaffin yan majalisa ma'aikatan gwamnati na sashe daban-daban Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla masu yanzu kuma lokacin na labarin wasanni
wasanni a takaice
ƙungiyar kungiyar kuma sai a san cikota ko ta bada sanarwar sayan dan wasan baya ya haya da wuni daga ligan rukuni na daya wato division 1 liga cikin club da ake cewa Sibirbi a ranar talata ne kota kota bayyana kamun su na farko yayin da aka fara cinikin ɗan wasa gabanin isowar kaka mai zuwa irin nasara da ɗan wasan ya samu daga club din nasa a division 1 liga ya ba kota kwarin gwiwar neman taka neman ya taka mata leader kuma tayi nasara samun sa ya kulla yarjejeniya da ita a ranar 14 ga watan October shekara ta 2023 Black Stars in Ghana za ta yi wani wasan sada zumunci da Mexico a Bank of American Stadium a ranar 8 ga watan Agusta aka tabbatar da inda za a yi wasan tsakanin Black Stars da Sokoto take cin kofi na Africa da ƴan Amurka ta Arewa a shirye-shiryen su na shiga gasar neman gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 Hukumar kwallon kafar kasar Ghana da ta Mexico da kuma saka United Marketing ke bada sanarwar cewa an zabi Charles Bank of American Stadium a matsayin mai karban bakuncin wasan na sada zumunci tsakanin Mexico da Ghana. Ita dai Black Stars za ta fuskanci Central African Republic a wasan karshe na neman shiga gasar cin kofin Africa cikin watan Satumba gabanin wasannin sada zumunci na guda biyu. Inter Miami FC ta bada sanarwar yana hannun riga da Nick Masman dan wasan da kwanan baya ya bayyana cewar club ba ta shirya da isowar Lionel Messi ba ligin kasar ta amince ko wani club ya sayi tare da yan kwandilla da dan wasa daya akaka kuma Beckham madayan masu mallakan club yayi amfani da wannan hukuncin ya goge kwandillar su da Masman a ranar Litini campaign din Nigeria gasan mata na cin kofin duniya na shekara ta 2023 ya kawo karshe bayan zakaran turai ingila kai nasara akan ta abugun penalty wato bugun daga kai sai gola Nigeria dai ta bi sawun Africa ta kudu ne a matsayin kasar Africa na biyu da an ka kwabe a zagaye na 16 da Netherlands ce ta doki bayana bayanan Africa ta kudu da cibiyu da nema a ranar Lahadi sai kasar Morocco da duk Africa ta ɗebiya wa duka tsammanin ta wacce ta fadi warwas bayan ta sha kashi da ci hudu da nema a hannun kasar Faransa abin da ya kawo karshen Africa a gasar cin kofin duniya na mata yanzu ya tabbata kasar Ingila za ta kara da Colombia a quarter finals ga gasar cin kofin matan na duniya na shekara ta 2023 sai dai tuni aka yi waje da zakaran gasar ta mata Amurka saura kasashe da sun kai wasan kusa da na karshe ne Japan, Spain, Netherlands, Australia, France da Sweden da wannan muka iso karshen labaran wasannin Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka ka Accra Ghana
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka A ranar 26 ga watan Yuli ne wasu jami'an tsaron fada shugaban kasar Niger suka tsare zababban shugaban kasar Muhammad Bazoum wanda daga bisani marishin ranar suka sanar da kwace mulki mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Victoria Nuland ta yi tattaki zuwa Niger domin nuna matukar damuwa Amurka game da abin da ke faruwa a Niger da kuma jajircewa wajen tallafawa demokradiyya da tsarin mulki Amurka na ci gaba da yin kira ga gaggauta sakin shugaba Bazoum da iyalansa da kuma duk waɗanda aka tsare da su a wani bangare na yunkurin kwace mulki da kundin tsarin mulkin kasar Niger ita ce kasa mafi girman fadin kasa a yammacin Afirka kuma tana cikin yankin da aka fi sani da Sahel wanda ya taso daga tekun Atlantika zuwa Bahar Maliya Niger ta kasance amintacciyar abokiyar yaki da ta'addanci akan kungiyoyi daban-daban masu alaka da kungiyar ISIS ko kuma Al-Qaeda dan haka Niger ta karbi sansanonin sojojin Faransa da na Amurka dan taimakawa wajen yaki da ta'addanci Mataimakiyar sakatare madam Victoria ta gana da kungiyoyin farar hula na jamhuriyar Niger da ma na daban da ɗan kungiyar da ke tabbatar da madafin iko a Niger domin bayyana abin da ke faruwa idan Niger din bata mutunta tsarin mulkin kasar ta ba hakan ya hada da asarar daruruwan miliyoyin daloli na tallafin tattalin arziki da tsaro ga al'umman Niger Ana bukatar Amurka a ƙarƙashin doka da ta yanke taimakon kasashen waje da na soja ga gwamnatin Niger idan aka yi juyin mulki a hukumanci. Wannan taimako zai shafi taimakon raya ƙasa ga gwamnati da tallafin tsaro ga gwamnatin wanda yake adadi ne mai yawa, in ji mai magana da yawun ma'aikatar kokin wajen Amurka Matthew Miller. A halin yanzu Amurka ta yanke shawarar dakatar da wasu taimako ga gwamnatin jamhuriyar Niger yayin da lamarin ya citura. A cewar Mila cikin wata sanarwa, mataimakiyar sakatare Victoria ta jaddada cewa Amurka za ta ci gaba da yin cuɗanya da ƙawayenta ciki har da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS. Sakatare Blinken ya tabbatar da cewa ƙasar Amurka na ci gaba da bada goyon baya ga al'umman Niger don taimaka musu su kiyaye dimokuraɗiyyar da suka samu. Ya kuma nana ta kiran da yayi na a gaggauta maido da mulkin demokaradiyya a Niger. Wannan shine ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A takaice, wani tsohon madugun ƴan tawaye kuma ɗan siyasa a Nijeriya ya kaddamar da wani yunkuri na adawa da gwamnatin mulkin soja da ta karɓe mulki makonni biyu da suka wuce, alama ta farko ta nuna turjiya ga mulkin soja a ƙasar da ke yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa ta fitar jiya Laraba, Risa Bola ya ce ƙungiyarsa za ta yi niyyar mayar da hanɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum, wanda ke tsare a gidansa tun lokacin da jami'an tsaron fada shugaban ƙasar suka karɓi mulki a ranar 26 ga watan Yuli. A yau Laraba, mutum ɗaya ya mutu yayin da wasu fiye da 50 suka jikkata sakamakon fashewar wani abu a wata masana'antar sarrafa gizashin iri da kayan latrone a garin St. Fosad mai nisan kilomita 50 daga arewa maso gabashin Moscow, babban birnin ƙasar Rasha, a cewar hukumomin yankin. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta ce fashewar ta auku ne a wani ɗakin ajiyar kaya da ke ɗauke da na'urorin fasaha na Frotechnic, kamar yadda kamfanin jallancin labarai na TASS ya rawaito. Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa yanayin kiwon lafiya na ƙara taɓarɓarewa a Sudan da ƙasashen da ke makwabtaka da ita, yayin da ake samun ƙaruwar mutane da ke tserewa rikicin da ake yi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa-kai na RSF. Kafin rikicin ya ɓarke ranar 15 ga watan Afrilu, 'yan Sudan miliyan 4.5 sun rasa matsugunansu, fiye da miliyan 3.7 cikin Sudan da kuma wasu 800,000 a matsayin 'yan gudun hijira a ƙasashen Chadi da Sudan ta Kudu da kuma Masar da Habasha. Hukumomi a Norway sun ce wani dam ya fashe bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka kwashe kwanaki ana yi, wanda ya janyo zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa a yankunan kudancin ƙasar masu tsaunuka. An riga an kwashe al'ummomin da ke yankunan. Glama shi ne kogin Norway mafi tsayi ko mafi girma. An gina dam ɗin ne a tashar wutar lantarki ta Brexfors, wacce ke ƙarƙashin ruwa kuma ta daina aiki. Gobarar daji da iska mai ƙarfi na ci gaba da zagayawa a wasu sassan jihar Hawaii ta nan Amurka, inda ta ƙona gidaje a wani gari mai cike da tarihi a tsibirin Maui. Lamarin da ya tilasta kashe wasu kuma suka tsere zuwa bakin teku, inda jami'an tsaron gaɓar tekun suka ceto su. Gunduman Maui ta kafe saƙon Twitter cewa kada ku je garin Lahaina ɗan sa'o'i kafin a rufe dukkan hanyoyin shiga da fice na babbar al'umar Maui ta yamma, sai dai jami'an gaggawa. Mai magana da yawun gunduman Mahina Martin ta faɗi yau Laraba cewa gobarar ta yaɗu a Lahaina ciki har da titin France nan ne a wurin in yawon buɗe ido.
To masu aro, da haka muka kara ƙarshen shirin na wannan lokaci, amma kuma wato kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu a yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarki Hashim Gumal da ya karanto labaran duniya, da Lady wato da Julie Ladies Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan namu na yau Hawwa Sharif, muku fatan alheri da fatan za a kwana lafiya.